Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Madina Zahiru mai shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 1 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Madina da kanun labarai.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya gargadin cewa babu kasar da za ta iya dauke kai kamar annobar coronavirus ta tafi. Hukumar nazarin yanayin karkashin kasa ta Amurka ta ce wata girgizar kasa mai karfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin Chile. A kasar Mexico kuma ana kokarin kada ƙuri'ar raba gardama kan dokar da za ta tilasta wa tsoffin shugabannin kasa fuskantar shari'a sakamakon zargin cin hanci da rashawa.
Tokanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji rahoto kan samaman da aka kaima kungiyar Darul Islam a jihar Nasarawar Najeriya.
Domin ba kasan da za ta yi ta cewa akwai gwamnati sannan wata kuma ta shirya nata gwamnati cikin gwamnati ba ta yiwa.
To ko me yasa Najeriya da Niger suka sake kakkafa alamomin shatin kan iyakokinsu?
Domin dama muna fama da matsalar shiguwa da makamai kana iya tunawa da kuma kamar shiguwar embassy ta da suke amfani da su a matsayin ma'aikatansu.
Za kuma aji cewa Najeriya da Ghana na ci gaba da takaddamar diplomasiya mai nasaba da kasuwancin baki.
Farko yana da muhimmanci mutane su fahimci cewa mu ma a kasar Ghana akwai dokokin harkokin kasuwanci da harkokin sana'o'i.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama shakashi na farko na labaran duniya.
Nazarin yanayin karkashin kasa ta Amurka ta ce wata girgizar kasa mai karfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin Chile da safiyar yau Talata. Kafafen yada labarai na cikin gida sun rawaito irin bannar da girgizar ta fara yi. An bayyana cewa an fitar da mutane da dama waɗanda ke zama a wurin da lamarin ya faru a matsayin kandagarki, duk da dai ba a samu bayanai masu cewa akwai wanda ya samu raunuka ba. Tuni girgizar kasar ta haifar da hucin girgizar har fiye da dozin guda. Jami'ai a Chile sun ce girgizar ba za ta iya haifar da ambaliyar tsunami ba. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargadin cewa babu kasar da za ta iya dauke kai kamar annobar coronavirus ta tafi. A lokacin da yake ganawa da manema labarai ta yanar gizo, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce dole kasashe su mayar da hankali kan ceto rayuwar mutane idan suna so su bude tattalin arzikinsu yayin wannan annobar. Ya ce idan dai kasashe sun shawo kan cutar to budewa ba zai zama matsala ba, amma a bude ba tare da wata takamaimiyar nasara ba to shine zai janyo babban bala'i, in ji Tedros. Shugaban ya ayyana abubuwa hudu a matsayin abin da kasashe ya kamata su yi domin rage yaduwar cutar. A cikin abubuwan nan hudu akwai ƙara yawan waɗanda ake yi wa gwaji da kuma hana mutane da dama taruwa a wuri guda da dai sauransu. Fitaccen mawaƙin nan na Amurka Akon ya ce zai ci gaba da shirin da ya fara na ƙirƙiro wani birnin zamani da zai ci dala biliyan 6 wanda zai rada wa sunansa a Senegal. A ranar Litinin, Akon da jami'an gwamnati suka tafi filin da za a gina birnin wanda ke garin Mbodinye a kusa da Dakar, babban birnin kasar Senegal. Akon, wanda sunansa na asali shine Alioune Thiam, ya ce yana ganin birnin nasa zai zamanto wani farkon ci gaban Afirka sakamakon irin fasahohin da yake sa ran amfani da su kan birnin. Akon, wanda ya tashi a kasar Senegal tare da iyayensa, yana sa ran birnin zai samar wa 'yan Senegal ayyukan yi da dama.
An jima kaɗan, Madina za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda jami'an tsaro suka kai samami kan kungiyar Darul Islam a jihar Nasarawa, waɗanda aka ce sun ma rikiɗe sun zama Boko Haram, inda suka ceto mata da yara wajen 1,000. Hassan Maina kaina gare ka.
Yayin da sojoji suka mika iyalan mambobin kungiyar Darul Salam da aka tarwatsa a jihar Nasarawa, yanzu ana ƙara samun haske akan ita kanta wannan kungiya. Babban kwamandan rundunar sojan Najeriya ta musamman da ke Doma a jihar Nasarawa da dakarunsa suka jagoranci kawar da 'yan kungiyar, Major General MG Ali ya min ƙarin bayani.
Maganan su ta riga ta mutu tun watanni 7 da suka wuce, shike su kawai ya tura Aminu shi zai ba da nasu wannan sabon tarika. Da suka fara yin wanga sai mutane suka ce su a wannan shiru ba haka ba ne, aka kakashi aka sa su ce wato duk wata da zai wannan sabon tarika ko fara ba. To kaga yanzu tunda watanni 7 aka yi wannan abu kuma ta ji ku ne caje wannan kamp, to ka san cewa dukansu kenan 'yan Boko Haram ne a wajen. Soja ba ta yaƙi da mutanen da suke son zaman lafiya, amma waɗannan da sun tare kansu su mai da kansu 'yan ta'adda su ne muke da matsala da su, ba ma yaƙi da su. Su ne kawai su ajiye wannan bidigogin, su daina wannan halayya na yin bama-bama da sauransu. Addininsu za su yi su ci gaba da yin addininsu lahiya lau, domin ba kasan da za ta yi ta cewa akwai gwamnati sannan wata kuma ta shirya nata gwamnati cikin gwamnati, ba ta yiwuwa.
Hakimin Dausu da ke kasar Toto, Alhaji Idris, wanda 'yan ta'addan suka tarwatsa daga yankunansu, ya ce har yanzu fa akwai sauran burbushin waɗannan 'yan ta'adda a yankunan nasu.
Har yanzu ma suna gurin, ba kwatanta duka ba, duk suna gurin, duk kidnappers suna gurin, suna jin daji. Har yanzu suna jin daji,
suna tar muku da hankali ne.
Ba su sai mana gona ma ba mu yi yanzu, wanda ya shiga abin ya zai gonakin shi. Wallahi ka tarko ta da teka sai gaba da kai.
Mutanen jihar Nasarawa irin su Alhaji Muhammad Lawan Sardauna na neman gwamnatin tarayya ta ƙara jan damara don ganin cewar ta kawo ƙarshen waɗannan 'yan kungiya kasancewar sun watsu a sassa daban-daban na jihar.
Federal government ta ido a wannan waje, saboda wannan waje ya zama barazana ga sosai saboda yanayin shigowarsu, saboda mutanen Toto wallahi ba zaman gida ma suke ba, da yawa suka complain cewa idan suka zo gida ma ba su iya zaman gida, saboda har gida za a yi kowa za su kira, ana kamar kuɗi masu yawa ga tsakin mutane suke a wannan wajen. Akwai wajaje ma da yawa ba da muke tunani, kamar gefen Nasarawa da gefen Lokon nan, ba labarin akwai
ko yanzu ya za a yi da iyalan waɗannan 'yan kungiya da aka miƙa wa gwamnatocin jihohin Nasarawa da Niger? Honorable Dogo Shamman shi ne kwamishinan watsa labarai na jihar Nasarawan. Ya ce kasancewar waɗannan mutane sun fito ne daga jihohi daban-daban, za a miƙa su ga gwamnatocin jihohinsu daban-daban ɗin. Su kuma 'yan asalin jihar Nasarawan za a yi ƙoƙarin a sanya su wuri guda domin a kuma ba su kulawa ta musamman, kafin daga bisani gwamnati ta san yadda za ta yi da su ta hanyar miƙa su ga iyalansu. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Madina da cigaban labaran duniya.
A ƙasar Mexico ana ƙoƙarin kaɗa ƙuri'ar raba gardama kan dokar da za ta tilasta wa tsoffin shugabannin ƙasa fuskantar shari'a sakamakon zargin cin hanci da rashawa. A yayin wata ganawa da manema labarai, shugaban ƙasar Andres Manuel Lopez Obrador, wanda ya zargi gwamnatin da ya gada da hannu a cin hanci da rashawa, ya ce za a kaɗa ƙuri'ar raba gardama kan wannan dokar a daidai lokacin da za a gudanar da zaɓen 'yan majalisu a watan Yunin shekara mai zuwa. Masu suka sun zarge shugaba Lopez Obrador da zargin tsohon shugabanni, wato tsohon shugabannin ƙasar Enrique Pena Nieto da Felipe Calderon, domin janye hankalin mutane kan irin rawar da gwamnatinsa ta taka kan batun magance rikice-rikice da kuma yaduwar COVID-19 a ƙasar. Ƙasar Trinidad da Tobago ta fara amfani da wani mataki mai tsauri na tilastawa kowa saka takunkumin fuska domin hana yaduwar COVID-19. Daga yanzu duk waɗanda suka ɗara shekaru 8 dole sai sun saka takunkumin fuska idan za su shiga cikin jama'a. Duk waɗanda suka keta wannan dokar to za a ci su tare da $1,000. idan aka kama mutum sau biyu zai biya $2,000, sau uku kuma zai biya $3,000. Prime Minister wato Keith Rowley ya baiwa waɗanda ba za su iya biyan waɗannan kuɗaɗen ba shawarar rufawa kansu asiri su saka takunkumin kawai. Rowley ya ce nauyi ya rataya a wayar kowa wajen kiyaye dukkanin matakai da zummar daƙile yaduwar cutar coronavirus. Ya zuwa yanzu dai ƙasar na da akalla mutum 1,700 da ke ɗauke da cutar, yayin da 22 suka rasa rayukansu. An sanda a birnin Portland na jihar Oregon sun ki amincewa da wani shiri na gwamnan jihar ta fitar mai cewa mataimakan 'yan sandan za su dinga sintiri cikin birnin. Hakan dai yana zuwa bayan wasu harbe-harbe da aka yi kan wani magoyin bayan shugaba Trump na Amurka. Shawarar da 'yan sandan suka yanke ta janyo cikas ga shirin da gwamna Kate Brown ta fitar domin kawo zaman lafiya a birnin na Portland da ke kasar Amurka. Brown, wacce 'yar jam'iyyar Democrat ce, ta fitar da wannan shirin ne bayan da aka harbe Aaron Danielson mai shekaru 37, wato 39, a ranar Asabar, yayin da masu zanga-zangar rajin kare baƙaƙen fata na Black Lives Matter suka yi arangama da magoya bayan shugaba Trump na Amurka.
A gaida Madina da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma a bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan zamu nufi Najeriya da Niger, kasashen da suka sake kakkafa alamomi kan shatin kan iyakokinsu saboda dalilan da suka hada da natsaro. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Najeriya tana da iyakoki da jamhuriyar Nijar a kananan hukumomin Isa, Sabon Birni, Gada, Ilela, Tangaza da Gudu a jihar Sokoto. A can baya akwai alamomin da aka shata waɗanda ke nuna iyakokin ƙasashen guda biyu, amma a kwana a tashi al'ummomin da ke zaune a waɗannan iyakokin ba su iya rabewa tsakaninsu. Hakan yasa wasu al'ummomi na ƙetarawa su shiga cikin farfajiyar ba ta ƙasashensu ba. Hakan ne yasa hukumomin kula da iyakokin ƙasashen guda biyu suka amince su tura wakilansu domin gudanar da aikin ƙara shata wasu alamomi na fitar da iyakokin domin kowace ƙasa ta san iyakar farfajiyarta. Wannan aikin, a cewar wakilan babban jami'in Sepiu na Najeriya Williams Shaibu, muhimmin abu ne wajen samar da tsaro da kuma inganta harkokin mulki.
Gaskiya daidaitawa da aka yi cewa gashi nan ne iyakanmu, mu je mu sa dutse kowa ya gani, don ma kasan su suna zaman su lafiya ba wani abu, amma dai kawai a daidaita a san cewa iya gashi don ma shanin administration ko menene ya tafi daidai. Dama alhali su our colonial fathers su suka rarraba waɗannan iyaka, to over time duk wannan sun bi sun tumɓuke, waɗansu kuma suna da nesa, shi ne aka ce to bari a fitar da su a sa takasaka kowa ya ga inda yake yanzu.
Wakilan hukumomin kula da iyakokin ƙasashen guda biyu, Dalha Muhammad Bello da kuma Adamu Sebu, sun ce sun gudanar da aikin ƙara shata iyakokin cikin nasara.
Sa aikin da aka tuhumi daga Abuja daga ma'aikatar National Boundary Commission, mun kammala na wannan bangare da aka ce mu zo mu na wannan lokaci.
Na Adamu Sebu ni chef division da muke ci ga turancin mu, chef division cartographie topographie, commission national de frontiere ci da wajen ku National Boundary Commission. Zo mun aiki lalle an gamsu, an ji daɗi, kuma an dace da abun da ya kawo mun samu sa'a, Allah taimake mu mun yi shi.
Ko wannan aikin zai tasiri wajen samun da tsaro a jihar Sokoto, duba da cewa matsalar rashin tsaro ta yanki cibiyoyi a kananan hukumomin da ke iyaka da jamhuriyar Nijar. Wannan ce tambayar da nema mai sharhi akan harkokin tsaro Nuruddin Bodenga.
Wannan abu ne wanda do zamu ce kamar ya kamata tuntuni a yi, amma dai yanzu irin halin da muke ciki bai laifi ba, abu ne mai kyau sosai, kuma zai taimaka wurin kiyaye ya samar da sauƙi su ga jami'an tsaro wanda suke Abuja, domin dama muna fama da matsalar shigowa da makamai, kana iya tunawa, da kuma fitowar kaman shigowar mutane maya waɗanda su ƴan ta'adda suke amfani da su a matsayin ma'aikatansu.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, Yanzu kuma bari mu kada Ghana, inda ake ci gaba da takaddama kan tsarin kasuwancin baki tsakanin 'yan Najeriya da hukumomin Ghana, abinda ke neman kaiwa ga cece kucin diplomasiya. Ridwan Abbas gare ka.
A wani irin hali mai kama da cacan baka tsakanin Ghana da Najeriya, ministan ma'aikatar labaran kasar Ghana Kojo Fononkrumah ya fitar da wata sanarwa mai shafuka 6 don mayarwa Lai Mohammed martani akan zargin da yayi wa kasar ta Ghana. A cikin sanarwar, ministan na Ghana ya zayyana wasu zargin da yace Najeriya ta yi wa kasarsa da kuma martani su. Ko me zafi haka? Na dai tuntubi Alhaji Salu Muhammad, shugaban All Nigerians in Ghana, wato shugaban duk 'yan Najeriya a Ghana, akan yadda ya fahimci abin da ke gudana.
To, da fatar cewa da ike zazzance ya kai ga gwamnati da gwamnati, governmental level kenan, da za mu so mu dan abin nan dan saurara, tunda ko a jiya ina ji shugaban kasan Ghana nan ya faɗa cewa saboda zaman lafiya da kuma watan relationship dake tsakanin gwamnatin Ghana da Najeriya za su zauna kan wannan zancen na batun shago da batun kudade da 'yan Najeriya suke cewa in suka je renewal din takardun su irin ababen da ake caji. Kuma shi na gada din ya faɗa cewa ai abin din nan watan ba wai 'yan Najeriya kawai aka dora musu wa'annan labi din da suke.
Na kuma yi hira da Alhaji Ayuba Ahmed Seku, jami'in gwamnati a ofishin ministan Zango.
Farko, yana da muhimmanci mutane su fahimci cewa mu ma a kasar Ghana akwai dokokin dake watan nuna yadda za a yi harkokin kasuwanci da harkokin sana'o'i. Abin da muka lura da shi shine akwai al'ummar da suka fito ECOWAS din nan da suke dauko kaya daga China. Idan suka dauko kaya daga China sai su zo da shi cikin kasuwannin mu a Ghana, zai su gurɓata kasuwannin mu. Akwai ECOWAS protocol wanda ta hana a yi haka. Idan misali abu ne aka yi shi a Najeriya, aka kawo shi a Ghana, wanda ake sayarwa a Ghana babu matsala. Amma idan aka yi abu a China ko aka yi abu misali a in shi Najeriya, daga Najeriya kuma aka bi da shi hanya aka shigo da shi kasar Ghana, kaga wannan ma ya taka doka.
Ministan labaran Najeriya Lai Mohammed ya aika sako ta kwararsa na Ghana Kojo Nkrumah ya mayar da martani yana mai musunta zargin duk da yayi. Yaya lamarin yake?
Abin da na san ana yi ne shine ana tabbatar cewa dokokin mu na kasar Ghana ana aiwatar da su yadda ya kamata, kamar yadda ita ma kasar Najeriya take da dokokinta. Dan Allah dan annabi jama'a a daina ta da jiyoyi akan wa'ansu maganganu da yake ba gaskiya bane. Kaga in kasuwa wannan dake wannan harkar, in kasuwa kasar waje dake wannan ciki kashi 80 cikin kashi 100 'yan Najeriya ne. Abin da yasa irin haka ke faruwa kenan.
Ta wace hanya gwamnatocin kasashen biyu za su iya sasanta lamarin nan?
Shugaban kasa Nana Danko Akufo-Addo ya ce zai sanar da takwararsa General Buhari saboda a samu watan fahimtar juna akan wannan harkar. Da kasar Ghana da kasar Najeriya ba duk tare ke Hassan da Hussein ne kullum muna faɗa. Saboda haka babu wani shiri haka na musamman daga wani Ghana ta yi don a ci zarafi ko a tozartawa 'yan Najeriya ko a yi musu wani abu haka da gayya, babu wannan wallahi.
Alhaji Ayuba ya yi kira a yi taka tsantsan gwamnatocin na kasashen biyu za su samu maslaha akan wannan lamari. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sannadin gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wata kila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawa da manoma da masu sayan kayan abinci kan yadda farashin kayan ya tashin goren zabi duk da yake wasu sabbin kayan na shirin fara shigowa kasuwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu yi ta bakin masu saya da sayar da kayan abinci a jihar Sokoto. Muhammad Nasir Gareka.
Bisa ga la'akari da hauhawar farashin abinci da ake samu duk da yake samun abinci na duk da shigowa kasuwa, na ziyarci kasuwar sayar da abinci a nan Sokoto inda na zanta da wasu masu sayan abinci.
Sunana Nura Gada. Kamar yadda kake gani shinkafa na zo saye, kuma ina ganin shinkafar ta yi farashin ta ya tashi sosai sosai. Da muna sayan ta naira 900, 800, 700, yanzu ma naira 1,100, wani har ma naira 1,100. Saboda haka waɗanga abubuwa sai dai mu roƙi Allah sauki, Allah shi kawo mana sauƙin wannan al'amari da ake ciki. To muna kira ga gwamnati ne dan za ta iya taimakawa, ta shigo ta taimaka, ko da sai wane za ta yi ta saisuwa akan farashi don mutane su ma su ji sauki, ta tallafa musu. In ta sayo aƙalla ta saisuwa ta rage bisa ga yarsu yanke so yan kaso ke za, wannan shine a taimakon da muke nema ga gwamnati.
Assalamu alaikum, sunana Mallam Aminu. To sai dai mu ce alhamdulillah, da abubuwa yanzu sai dai a hankali. Yau in ka zo ka sai ta naira 10 gobe sai ka ta koma naira 20. To ga abubuwan sai ka rike su. In ka matsa ma sai da su kuma ce su ma aka saka su. Sai dai kawai mu ce Allah ba mu abin sai. Ko da aka fara wannan cutar da ake kira corona, sai abubuwan da suka bi suka lalace. To gwamnati sai dai mu ce Allah ya sauka. Sai dai mu kuma ƙara kira a gare ta Allah ya sa ta diba mu talaka din suke wahala. Su masu kuɗi sai riga sun ƙoshi. Yawwa talaka yake wahala, su da ke zuwa suna sayan kwano-kwano. Sai a diba mu talaka da Allah. Ya akwai control price za a yi, a yi. In babu control price sai mu tura ku Allah ya kawo mana sauki.
Har yau na zanta da shugabannin ƙungiyoyin samar da abinci. Ina muku soma da shugaban ƙungiyar ƴan sakai Alhaji Aminu Danfili.
To alhamdulillah, wallahi wannan farashi ya shafi ko'ina. Sannan munan ba nan ba kaɗai na. Sannan ko ina haka ne yanzu in ka duba duka abincin da akwai nan ba na jihar ga ake noma shi ba, mu kan mu tahuwa ake yi da shi. Yanzu gashi nan ga sanan abubuwa, yanzu wannan gashi nan daga Fataskon yake, wanga daga Neja yake, wanga daga kai har kai ta butun wani abu kai dan nan har Ghana har Benin, wallahi babu inda ba a kawo mana kaya. To ashe kuma wanga abun kaga ba da gare mu ne ba, tun yanzu da gari da ka gani, yanzu garin kwaki da ka gani gashi nan ba a so, yanzu gashi ya linka ne sai da ba a batu. To ashe ko kaga wanga abu ba daga masu abin gana ba, iyaka dai abuna wanda Allah ya kawo. Yanzu ka duba irin shekarar ta wuce, ga shekaru da dama wanda sun ka wuce an so abinci shi tsada, amma ya kiya ga su store sauransu da komi duk da abinci ko wani, amma abun ya buwaya ka gane ko. To yanzu kuma gashi Allah ya sa gashi yanzu abu yayi tsada, amma ba aje ba, babu wanda ya aje, kuma gashi Allah ya kawo tsada abin. Kadiba yanzu shi waccan shekara ta wuce wallahi abin da muka sayi waki wajen naira 20,000 har da biyu, amma mun kasar shi 8,800, ka san iya ka hasara a nan. To yanzu kuma gashi Allah ya riga ya daga shi, gashi yanzu ya kai wajen har 20,000, haƙƙi da 20,000. To kaga wanga abu kenan daga Allah na. Don haka babu wani abu wanda zamu cewa iyaka Allah shi kawo mana sauki game da waɗannan al'amura.
Assalamu alaikum. Na farko sunana Alhaji Umar Bello Kalan Bainani ne, chairman na masu sayar da shinkafa a fadin wannan jihar Sokoto ko kuma wannan bangaren namu na Sokoto. Gaskiya abin da ke faruwa dangane da maganar tsarin shinkafa ya samu asali daga can irin kasuwannin mu da yaran mu ke zuwa sayen ta, wanda kuma nan shinkafa musamman muna da kaloli guda biyu inda su ne mutane sun kai so, kamar akwai Jamila akwai Sifi, wanda wannan Jamila tun can ƙasa muna sayen shi ta naira 16,500, wanda mai ɗinki naira 50 lebar naira 50 a ɗauko ta naira 400, haka ta kama naira 17,000. In ka haɗa guda biyu ba za su yi ma irin wannan ɗaya ba, mun zama duba 37,000 34 ga kuɗin gyaran ta naira 1,500, da ka ko wani buhu ya kama naira 37,000. 37 nan shine muke sa naira 37,500, naira 38,000 har ma in ta kama da 6,500, wanda haka in ka diba gaskiya kuma abin da ya kawo wannan, saboda can masu saye mun akwai kamfanin da ka sayin shinkafa hero kas hero kima, musamman irin nan Sokoto da kuma jihar Najeriya gabaki ɗaya, saboda wannan shinkafa ya gida duk masana lafiya sun cewa wannan ta gida tafi inganci bisa ga shinkafa waje. Wannan gaskiya shi haihuwar da wannan farashin. Gaskiya ni gwamnati a shari zan ba gwamnati a wannan musamman bangaren harkar noma, ba wai musamman abinda mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi ga bangaren noma, wannan abin da doka yayi daidai, amma problem din da muke samu bangaren manoman riga waɗanda suke cutar da wannan kablokin din ci gaban da aka samu a kawo. Saboda mi idan aka hidda shiraruwa na gwamnati sai kaga cewa waɗanda ba manoma ne ba na haƙiƙani suke amsa wannan famfaman su cika su domin su yi blokin ɗin saɓanin noman da ake. Kamar yanzu ga harkar kasuwanci nan jihar Sokoto, kadi ya mai girma Aminu Waziri Tambola yana ƙoƙarin kawo ci gaba a jihar Sokoto, amma problem da muke faruwa da shi idan an ka hidda ci gaba na ƴan kasuwa a ci gaban su sai haga waɗanda ba ƴan kasuwa bane na asali sun zo sun anshuwa ɗannan abin sai su kasa yan kasuwan sai aga an zuba ruwa amma guga abin ƙasan ruwan ba aga inda su kai ba wanda yana kira ko lokaci ita gwamnati idan za ta yi abuwa ta nemi iri-irin mu masana ko kuma a ce waɗanda harkan su ci domin su ba ta share ko kuma su jawo hankalinta inda aga nan akwai matsala domin a wurin na matsala domin a samu ci gaba da ƙasa da jiha gabaki daya
ba sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Muhammad Nasir sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Saƙonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Sadiya da ke ƙasar Afghanistan tare da Fatima Musa wa Dabarikin Ladi jihar Plateau da Maryam Fulani daga ƙasar Saudiya. Inda suka ce salam VOA Hausa haba dai shugaba Muhammadu Buhari wallahi ya kamata ka tausaya wa al'ummar kasar mu duba da irin kalubalen da suke fuskanta ga matsalan tsaro ga yiwa mata fyaɗe da sauransu gaskiya abin ya zama ruwan dare Allah dai ya kyauta mun gode VOA Hausa sai kuma mun samu sako na gaba daga Ali Usman Taka Lafiya magajin kungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi ya ce murya Amurka a yau ina so ku faɗa wa Senator Muhammad Adamu Alaru sanatan da ke wakiltar mu a zauren majalisar dattawan tarayyar Najeriya kuma shugaban kwamitin ayyukan majalisar da ya dubi girman Allah ya kawo wa jama'ar unguwar Malala da ke cikin garin birnin Kebbi wajen magance musu geɓen da ke yi wa rayuwa da mahallinsu barazanar gaske tunda gwamnatin jihar Kebbi ta kasa fitar musu kitse a wuta game da wannan matsala ta musamman. To sai kuma sakoma na ƙarshe wanda kuma dai haɗin gwiwa ne daga Jamilan Ado Salatu Goma ga Annabar Jau da fatan Ado Salatu Goma ga Annabar Jau su kuma suka ce gaskiya lamarin tsadar abincin bana akwai ban tsoro domin gashi dai an so macin ma sabuwar masara amma fa har yanzu farashin tsohuwar masara bai fadi ba ya Allah ka kawo mana sauƙin abinci ko ma samu sa'idar rayuwa to ma dalla mun kuma gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni
wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice
hukumar nazarin yanayin ƙarshen ƙasa ta Amurka ta ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin Chile da safiyar yau Talata kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito irin bannar da girgizar ta fara yi an bayyana cewa an fitar da mutane da dama waɗanda ke zama a wurin da lamarin ya faru a matsayin kan da garki duk da dai ba a samu bayanai masu cewa akwai wanda ya samu raunuka ba tuni girgizar ƙasar ta haifar da hucin girgizar har fiye da dozin guda jami'ai a Chile sun ce girgizar ba za ta iya haifar da ambaliyar tsunami ba
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Madina Tahiru Mai Shanu wacce ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada mana shirin da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri wassalam.